domin farewa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba bukatar tallafawa ne a azumin watan Ramadan, musamman ma ga talakawa a Arewa don tsadar rayuwa. Sheikh Abdullahi Balalau ya shaida shugaban Muhammadu Buhari wannan sako. Daidai lokacin da shugaban ya zo bude masallacin GBS na Umar bin Khattab a Abuja.
Abinda na muka gaya wa shugaban Muhammadu Buhari, ƴan Najeriya suna kaunarsa, ƴan Najeriya suka zabe shi, ƴan Najeriya suna mishi addu'a, suna mishi fatan ya gama lafiya. Watan azumi lokaci ne mawuyaci da masu sana'a suke shan wahala, sauran al'umma suna shan wahala, kuma farashin abubuwa na tashi. To gwamnati daga cewa waɗannan farashin abubuwa bai ci gaba da tashin gauran zabi ba. A bude kofofi na taskar rumbun abinci da abin da duk za a iya yi a to da shi, kuma a sauke farashi ta yadda al'umma za su yi wa gwamnatin addu'a cewa dalilin Ramadan an samu sauki. Duk wanda ya sauki ya sauƙaƙa al'umma, Allah zai sauƙaƙa mishi. Yadda muka ce shugaba ya yi ƙoƙari wurin tsaro, amma ya ƙara. Muna ƙara addu'a Allah ya ƙara ƙarfafa shi, ya ƙara ɗaukan mataki akan tsaro a wannan ƙasa. Sannan za a shiga Ramadan, al'umma suna cikin wani hali, farashin abubuwa na yawan tashi, ana samun wahalan kuɗaɗe wurin farashi. Gwamnati ta bude asusun rumbunta ta yadda za a samu abinci cikin sauki, ta yadda za ta yi addu'a, za a ci gaba da addu'a ga ainihin wato wannan shugabanci. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara sa albarka kuma ya jagora. Watan Ramadan wata ne da ake so a taimaka wa bayin Allah. Akwai marayu, akwai gwagware, akwai masu rauni waɗanda suke bukatan tallafi da taimako. Muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba masu hannu da shuni da masu ƙarfi da mutanen gwamnati daman fitowa a taimaka wa marayun nan a lokacin da ake cikin wannan wata na Ramadan, domin a samu sauƙin rayuwa, a samu sauƙin al'amura. Allah ya sa albarka.
Da alamu dai shugaban ya ji wannan kira, duk da dai ba jawabi ya yi ba a lokacin bude masallacin.
Sunana Muhammad Awan Isa Jere, Dipti Imam ne na masallacin Izala da nan take nan Jere, Central Mosque. Gaskiya shugaba ya isar da huduba gamsasshiya, Allah ya saka mishi da alkhairi, kuma sakon da ya isar a wurin da ya dace. Abinda muke so ga mai girma shugaban kasa shine ya dubi wannan sako da shugaba ya gabatar game da kwamitin marayu da kuma abinda ya shafi da abinci a sassautawa al'umma, musamman gashi nan a yankin arewacin Najeriya, musamman wannan lokaci na cikin azumin Ramadana. Wannan yana daga cikin abin da shugaba ya jawo hankali kuma ya isar da sako a wurin da ya dace a isar da sako. Kuma muna mu shugaba fatan alkhairi da shi da wannan tafiya da ake nashi, Allah ya saka da alkhairi.
A arewacin Najeriya kake Malam Awal, ya yanayin rayuwar marayu da miskinai da sauran talakawa?
A zahiri wannan mutane na cikin wani yanayi na bukatuwa. Akwai yawan marayu, akwai kuma yawan talakawar suna nan da dama waɗanda mabukata muce. To gaskiya mutane suna da bukatan a sassauta musu halin rayuwa, kamar yadda shugaba ya isar da wannan sako. To shugaban ƙasa shi ma ya dubi wannan yanayi a taimaka a sassauta wa al'umma halin da suke ciki. Allah ya sassauta mana.
Malawul, ina so kai kawai mahirace kan wahala da ake sha a arewa da bukatar mutane su tallafa wa jama'a wanda bai yake da dan makwabta ne, waye kowa yi kokari ga yana taimakawa wani dai da ya fi shi dan samu.
Eh, to idan akan wannan ne gaskiya za mu ce kowa ya fito gurgudun abin da zai iya taimakawa. Wata ce ko in ce wata ne na alfarma, wata ne mai albarka, mai tattare da dukkan abin da ake iya faɗa na samun lada. So mutane su fitar da dukiyarsu gurgudun abin da mutum yake da shi ya ciyar, saboda falalan da wannan wata ke da shi. Kun gani, idan ka dubi yanayin da hadisin da manzo Allah yake nuna cewa mutum ya ji tsoron Allah ko da tsagin dabino, to da za ka ciyar da mutum guda ma a ce ka ciyar da shi azumin da ya yi ya samu cin nasara a kan wannan, ba ƙaramin falala ba ne. Wannan shi ne yana daga cikin abin da muna kira ga mutane mawadata su ba da dukiyansu, su ciyar da dukiyansu a kan abin da ya dace, musamman a cikin wannan yanayi da muke ciki a yankin arewa. Muna da bukatuwa na tallafawa, Allah ya taimaka mana gabaki ɗaya, kuma Allah ya sassauta mana.
Wato yin an duba kamar ana cewa ana yin noma ana tura tallafi iri-iri amma in ka ji wasu wajaje sai ga wasu abinci ma yana gagara
to ai idan ka dubi musamman mutumin da yake mu'amala da jama'a yau da gobe zaka gani akwai mabukata da dama ba za ka yi sallah masallaci ba a salloli guda biyar din da muke jagoranta al'umma ba yadda za ka yi kai ka kare baka samu waɗanda suke zuwa suna neman bukatuwa mabukata suke nema to ga gani dole ne aiki ne a kan wurin shugabanni da mawadata da Allah ya azurta su da dukiya da kuma waɗanda suke da hali gurgudu na siyarwa a tallafa fi sabilillah ga wanda Allah zai iya taimaka mishi in mutun yayi wannan Allah zai fadada mishi a cikin halin hanyoyinsa na yau da gobe na hanyar kasuwanci ne ko na hanyar neman arziki ne da yake yi duk za ka gani mutun ya samu cinnasara shi
shin wannan akwai abin da ya shafi yin kasa gwiwa da wasu ke wajen fidda zakka da sauran tallafawa ko ko mutanen ne suka yi yawa
akwai dukkan ka dubi ɗayan biyu ne wasu ba su fitar da abin da ya dace su fitar akwai mu da mawadata sosai a kasa to sai dai abin da kasa a gwiwan ne mutane ba su fitar da abin da ya dace su fitar na dukiyansu su ba da haƙoƙin Allah domin idan Allah ya baiwa mutum dukiya a cikin al'umma ba wai dukiyar tashi bane ba Allah ya miƙa mashi ne ba yafi su ne ba Allah ya zabe shi ne don ya jarabce shi jarabta Allah ya jarabce shi a wannan ya ga zai iya cin jarabawa da samu da rashi duk jarabawa su haka nan shi ma talakan nan Allah yana jarabtan shi ne ko zai iya cin jarabawa shi ma mawadacin Allah ya jarabce shi ne ya bashi dukiyar ko ya samu zai iya cin jarabawa shi yasa muke kira ga mawadata a daidai irin wannan yanayi su yi kokari su fitar da dukiyarsu don su ciyar da waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce a ba su wannan dukiya
arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya
shi ma ɗaya daga cikin limamin babban masallacin Abuja Dr. Muhammad Kabir Adam ya karfafa batun tallafawa al'umma da ke cikin kunci don rage musu takaici
ana so mutum ya yawaita sadaka da ciyar da abinci a cikin watan Ramadana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi abin bude baki to Allah madaukakin sarki zai bashi ladan azumi cikakke bayan nasa azumin da yayi kuma shi wancan da ya azumin ba za a rage nasa ladan ba wani hadisi manzo sallama yake cewa mafificiyar sadaka da mutum zai shine sadaka da yayi a cikin watan Ramadana maluma suka ce kasancewar Ramadana ana ninka komai a cikin sa to sadakar ma idan mutum yayi ta abinci ko ta abin da mutum zai sai abinci haka za a nanninka masa lada dan haka musamman a halin yau da yawa suna fama da abin da za su ci kaga kenan wanda yake da hali sai ya kokari ya taimaka wa madasa shi don Qur'ani Allah madaukakin sarki yace liyunfiq zu sa'atin min sa'ati mai dukiya ya ciyar da mutane ta hanyar kyautata musu cikin karfin dukiyar tasa ma'ana mai karfi yayi da yawa waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda yake kuma shi ilimin na arzikin nasa dan kadan ne to gurgudan abin da zai yi shi ma yayi dan haka ana so a ciyar da mutane abinci a cikin watan azumi a nuna wa al'umma cewa ai watan Ramadana watan alheri ne watan albarka ne wata ne na wadata wato a nemi yunwar ma a rasa saboda taimako da mutane za su yi
a gaishe ku shehunan malamai da kuma fatar Allah ya bamu albarkacin wannan azumi na watan Ramadan wajen dawowar salama a yankin arewa da ma daukacin tarayyar Najeriya masu sauraro sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasura da mai hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salaka sai ba ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika ya kiyaye are wa gaba daya